wannan inda yake tawi haki shekara shida kai baka zauna kai layya a gidanta ba sannan in ka yanka ko tsoka kaje kai dai gidanka ko tsoka ba za ka dai aika dai gidanka ba ai kana nuna wa dai iyalin naka kai ba adili bane kuma me kake nuna wa ƴaƴanka sai ji ya siyo naman kasuwa ya kawo ya basu ai falalar layya ai ta fita naman kasuwa shawara ta gare ki shine ki kokari zuwa baɗi ki tara kuɗin ragonki na layya ko ɗan taurinki kurin ki huta da wulakanci idan ya tafi sai ya tafi ki kiwata shi ma a waje bai sani ba ki ɗauko ki yanka kayanki da ke da ƴaƴanki kuci idan kin yi haka kin samar wa kanki ƴanci kuma za ki samu ladan layya a nan kuma nake so in ja hankalin iyaye mata wai ku kam ku ba za ku taɓa tara kuɗinku ku yi layyan nan ba ku jira ya miji ya muku kuna tara kuɗi ku sai atamfofi kuna tara kuɗi ku sai zobe kuna tara kuɗi wasu matan har a daidai sau suke siya mashina suna da kuɗi amma ba za su yi layya ba kullum sai ku zama parasite kuna makale akan mazaje sai abin da namiji ya yanka muku wannan ba daidai bane kuskure ne dan haka duk wata mace mai aure ko mara aure da Allah ya hore mata ta yi layyanta yawa mai gida ya yanka nasa kuna tare ke kuma ga naki yawa yanka miki ki ci ki more kuma layyan nan fa mutane su gane da mutum zai yanka layyan ya cinye naman gaba ɗaya bai ba kowa ba layyan sa fita yi kwarai kuwa da mutum zai yanka layya ya cinye shi tas ko tsoka ɗaya bai ɗauka ya fitar waje ya bayar da sunan sadaka ba a wajen Allah ya yi layya kawai dai bai samu ladan yin sadaka ba amma ba cewa ne a yi hakan ba amma dai layya kam ya riga ya yi layya da haka layyan daban bayar da sadaka kuma wani abu ne shi ma daban amma dai ana so a bayar da sadaka a ba wa mabukata da sauransu sannan kuma mutumin ne ya yanka layya ko yana da iyalai masu tarin yawa ya yanka karamar dabba ai ba sai ya fidda naman ba ya kai shi waje ai ya yanka ma da suka ci sadaka ne ai matan ka da suka ci sadaka ne yanzu misalin wata kila mutum ya yanka bujimi daya karamin bujimi yana da mata hudu da ƴaƴa 57 ga uwarsa a gidan ga kanwar uwarsa ita ma aurenta ya mutu ga wasu zawarawa duk suna tare ai ba sai ya fidda naman waje ba ai a kasafta shi a gida a cinye shi duk sadaka ne Allah zai ba kula da Allah ganar da mu wallahi alam na
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa mijinta san da ya fara neman aurenta tana zuwa islamiya to bayan an yi auren kuma idan ta masa magana sai ya ce wai zaman aure ne ya kawo ta ko yin islamiya shine take tambaya menene hukuncin hakan a musulunci
a wacce fatawar ta mijin da yake zuwa ya je layya a gidan uwar gidansa yau shekara shida wanda muka abin nan akwai wani bangaren da ya kamata mu duba shi ban sani ba ko a cikin tambayar ta faɗa ko kuma bai da hali ne iya dabba ɗaya zai iya saya ya kai gidan uwar gidan ita kuma ya je saya mata naman kasuwa to kaga idan wannan ne yana da uzuri wataƙila ko bai da hali talaka ne iya wannan dabba guda ɗaya zai iya saya ita kuma ya bata hakuri zai siyo mata naman kasuwa ya kawo
ai ta kasuwar ma a gaba take wacce ake siyo naman kasuwa
to wannan ma daban
ce eh wannan daban ce
to ba laifi na'am wannan baiwar Allah mijinta ya aure ta yar islamiyya ce tana zuwa karatu wata kila ma zuwan ta karatun islamiyyan ya sha'awan ta ya so ta ya ga salahar ta ya ga mutuncin ta ya ga addinin ta ya aure ta amma bayan ta dawo kuma ya hana ta in ta yi magana sai ce aure kika zo ko zuwa karatu to wannan ma ba daidai bane kuma kuskure ne abinda shari'a ta ce shi ne shi neman ilimi wajibi ne akan kowa neman ilimi wajibi ne talabul ilmi shi neman ilimi wajibi ne akan namiji akan mace akan yaya akan kowa da kowa ku maza da kuke tafiya masallaci magariba isha'i ake muku wazi kuke zuwa majalisai ake muku lecture matan kuma ba a ware ba a shari'a su ma suna da haƙƙin su je su yi wannan wanda anan nake jin hankalin mutane masu zuwa karatu ku rinka daukan matan ku da ƴaƴan ku ku rinka kai su karatun nan suna ji saboda yanda kuke neman wayewa addini iyalan kuma su samu wayewa addini kori jahilci a cikin gidajen ku to shi neman ilimi wajibi ne akan kowa saka abinda malamai suke cewa mace za ta fita ta je ta nemi ilimi tana gidan mijinta za ta fita ta je ta nemi ilimi wannan ya halatta amma da izinin miji ya halatta mace ta tambayi mijinta za ta je islamiyya ya halatta mace ta roki mijinta cewa ya kai ta makaranta amma za ta fita ne da izinin sa sai dai idan ilimin ya zama na wajibi ne fardu ainin ne kuma ba zai yi ta same shi a gida ba kuma ya danne ta ya hana ta fita gida kuma ba za ta iya yin addini ba sai da wannan ilimin ta wannan ko ba ta nemi izinin sa ba ta fita ta je ta nemo karatun ta saboda fardu ain ne ba ta iya fatiya ba ba ta san rukunan musulunci ba ba ta san hukunce-hukuncen jinin al'ada ba abubuwa na larura ba ta iya sallah ba ba ta iya azumi ba abubuwa na larurar rayuwarta wanda da shi ne Allah zai karbi ibadanta ba ta iya ba kuma miji ya murkushe ta ya ainihin wato hana ta zuwa to wannan ko ba ta nemi izinin sa ba idan ta fita malamai suka ce ba ta yi laifi ba saboda ai ilimi ne fardu ain ya zama wajibi gare ta amma duk wani ilimi wanda ba wannan ba to miji yana da kawama الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض للي ماذا سوسكي دا اينهم واتو كارف ملكي دا ايكو دا بايد دا دوكاء جدا اكام ماتا امام ابن كثير يشي هو سيدها ورئيسها ومؤدبها اذا وجد شيني شو قبينكي شيني دا بورانكي شيني ميلا دا بتردكي انكين كوتش دا كما لميسنشي يا حالتا mace ta nemi izini ta fita ta je ta nemo karatu yaushe kuma za ta fita ba da izini ba sai in ilimin ya zama fardu ain ne wanda ba zai taba yiwa ta rayu ba ta san addini ba wannan kam ko bai yadda ba za ta je ta nemo ilimin ta in ya dawo sai ta bashi hakuri malamai sun ba da sharuɗa na fitan mace ta je makaranta neman ilimin addini akwai sharuɗa guda biyar da malamai suka shimfiɗa lallai idan mace za ta je makaranta ilimin addini sai ta shiga su na farko suka ce izinu zauj idan kana ilmu ghairu mutaayyan dole ne ta nemi izinin mijinta idan ilimin bai zama fardu ain bane amma in fardu ain ne kamar yadda na yi bayani kuma ya hana ta to za ta iya zuwa ta je ta yi karatun ta da dawo in ya fada ta ba shi hakuri saboda ai zai ta rayu ba ta iya sallah ba kuma shi bai koya mata ba dama an ce ko ka koya mata ko kuma ka ba ta dama ta je ta koyi ko ka nemo mai koya mata to tunda ilimi ya zama fardu ain ya zama laruna ya zama dole to ba za fa ta biye shi ba za ta fita amma ta nemi izinin shi ko da bai aminta ba ta je ta yi karatun ta abu na biyu al-iltizamu bil hijabi shar'i talazimci hijabi na shari'a duk matar da za ta fita neman karatu dole sai ta saka hijabi na shari'a na ce hijabin shari'a ba hijabin ƙarshen zamani ba hijabi na ƙarya da mata suke sawa hijabin ado hijabin kwalliya kurin ma'ana kawai suna sa shi ne don ado da kwalliya ba wai don ya rufe musu jikinsu ba abu na uku al'amnu min al-fitnati dole zama akwai aminci daga fitina makarantar da za ta je din sai miji ya tabbatar ba fitina idan akwai fitina a makarantar ko a hanyar makarantar ko ana haduwa da kawaye da za su lalata mata tarbiya ko ana iya neman maza a makarantar ko malaman ma suna neman mata a makarantar duk dai wani abu da aka sa akwai fitina to miji ya halatta ya hana matarsa ta je makaranta addini idan akwai fitina sannan adamul ikhlal بحقوق الزوج والبيت والأولاد إذا ما تابعت إياه بذات توزر تدى حق مجي وإنت بتكراتن بذات توزر تدى حق يا أبا إنت بتكراتن بذات توزر تدى حق جدابا إنت بتكراتن دم ما تابع سوى إسلامية دولة نسي كنساني ودولة أيوة مجي حق ينسى أما سأبنشي أسامة روامنكا أقول لدي يارا sannan a gyara gida a share a tsaftace shi sai an gama wannan ake zuwa makarantar islamiyya abu na biyar na karshe an yakuna al-makanu aminan wurin ya zama amintaccen wuri ne dole wurin da za a yi karatu akwai security kar wani ya bar matarsa ta tafi neman ilimin addini inda babu aminci musamman wannan yanayi da ake ciki a wannan ƙasa Allah ya yare mana ya ba mu aminci na'am malam
Allah ya saka da alkhairi Mai tambaya ta gaba take cewa ita ma su uku ne a wajen mijin su dai tana wani garin to kwana bibi ake musu su wanda suke gari daya tace mijin bin dakuna yake yi to wani lokacin ya kan yi kwana biyar to yana da daki a gidan ita ce uwar gida to wani lokacin sai ya ragowa cikon kwana biyar din sai ya dinga kiranta tana zuwa wajen shi shine take tambaya hakan da ake yi daidai ne
su uku ne
eh daya a wani gari daban su bi a gari daya eh gida daya
to ya kamata idan ya kwana hudu ya tafi can kenan
eh to wani lokacin sai kwana biyar
eh ya shiga tarakarsa sai lallaba
in yi wannan kwana biyu sai kira eh
to anan gurin idan a duk matar da ya kara mata kwana ko a fili ko a munafurci to sai ya rama kwanan da ya kara miki wa sauran matan yanzu abokin zamanki da kuke gida ya lallaba ya kewaya ya kira ki ya kwana tare da ke to ita ma tana bin ki hakkin kwana daya sannan ita ma wacciyar idan an je kenan kwana uku za a yi mata ba kwana biyu ba din namijin da yayi wannan ba zinai ba amma fa sai ya biya in bai biya ba ya aikata haram kuma gaskiya idan aboye ake yi hakan ha'inci ne zai kawo rashin zaman lafiya a cikin gidanku kuma ki kokari ki nusantar da shi ki gamsar da shi ya gane hakan fa ba daidai bane amma za ku iya da yarjejeniya ya kara miki kwana ɗaya to sauran ba zai kara musu na mallam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa suna yawan samun matsala da mai gidanta akan haihuwa yaran da take haifawa masu lalura ne ta ce tana yawan rashin lafiya tun suna ƙanana har su girma to wai sai mijin nata ya ce daga maman da take shayar da su ne amma dai likita ya ce wai halittarsu ce kawai haka to shine take tambaya za ta iya dakatar da haihuwa saboda wannan yawan samun matsalar
to ita dai haihuwa ana son ta manzo Allah ya ce a cikin hadisi tanakahu tanasalu ku aure ku samu hayayyafa samu nasl samu zuri'a samu yaya da jikoki kuma yana daga cikin ma'anar yin aure inji Imam Ghazali rahimahullah yace a samu alwalad a samu haihuwa to ke kina haihuwa amma haihuwa tana zuwa da larura idan har lalle an tabbatar da hakan ne ƴaƴan nan ki suna zuwa da ciwuka da larura kuma ana galabaita to ba laifi dan an dakatar da haihuwa dan malamai suka ce la yajuzu tawqiful injab al injab illa li maslahatin rajiha ba a dakatar da haihuwa sai da maslaha wanda take mai rinjaye tunda kun tabbatar yaran suna zuwa da larurori ana galabaita ana wahala sai a dakatar da haihuwa ai ba da gangan akai ba kamar yanzu mace mai haifa yaya masu sakila tunda kun tabbatar in kun haifa masu sakila za ku haifa ai ta wahala wata kila ma ku talakawa ne ba a bacci miji ba bacci ke ba bacci shi ba bacci sannan ƴaƴan ma kuma yawanci ba su biya nisan kwana ko dadewa ba ga larurori to idan kuka daidaita haihuwar ku ka dakatar wannan ba laifi ba tun da dai akwai darura ad-daruratu tubihul mahdurat wad-daruratu tuqaddaru biqadariha larura tana halatta abinda aka haramta amma larura ana kaddar ana iyakance ta da iya lokacin da ake da larura idan ta kauce to kuma sai a kauce na malam
Allah ya saka da alkari wannan yake cewa ko take cewa tana so a bata shawara mahaifinta ne wai yake cin mutuncin mahaifiyarsu a gaban idansu da zagi sannan ya ce duk taimakon da suke bashi shi ita da kaninta wai baya gani shine ake tambaya wai za su iya nisanta kansu da shi za su iya nisanta kansu daga mahaifin ma'ana su dina kula shi da sauransu shine suke neman shawaran malam
na farko dai ba daidai bane kuskure ne rashin tarbiya ne rashin kimantawa ne rashin daraja ne uba yazo rinka cin mutuncin matarsa a gaban ƴaƴanta wannan ba daidai bane duk duniya ba malamin da zai goyi bayan wannan kuma ba wani mai hankalin da zai karfafa wannan dan haka maza da suke da irin wannan dabi'a su zagi matansu a gaban ƴaƴansu ko gaban ƴan aiki ko gaban ƴan uwansu ko gaban abokanansu wannan ba daidai bane ko da ku zuciya ta dauki mutun yayi haka idan ka gama ka dan bata hakuri ka ci haji yake hakuri raina ne ya baci ne miki abin da ne miki amma bai kamata ne miki haka ba to wannan idan mutun yayi da cewa kuskure yake yi to da sauki ko ba ka bane ba idan kuma jahili ne bai sani ba to a ilmantar da shi a sanar da shi ba daidai bane kuskure ne haram ne cin mutuncin mutum a wajen waɗanda suke ganin darajar sa cikin masa kar a yi kuma shawarar anan shine a ba wai tsaurin shi baban ku za ku yi ba ba kuma daina ba shi taimako da kuke yi za ku yi ba ba kuma ramawa a baban ku za ku yi ba maman ku za ku yi ba na farko ai mai nasiha ai masa nasiha ko dai abokanansa ko mahaifiyarsa ko malaminsa ko makocinsa a gaya musu abin da yake yi dan Allah ya masa magana kuna neman alfarma idan zai yi mahaifiyar ku fada ya ja ta cikin daki ya mata inda shine mai mata fada din kai ya daina mata ko kuma idan yazo zai mata fadan kuna gurin ku tashi ku bar wurin duk kun ji ana fadan zai fara abin sai ku tashi ku bar wurin ko kuma duk ku haɗu ku rike shi ku bashi hakuri idan kun yi wannan kun kyauta kuma Allah zai muku albarka amma bai halatta ku daina bashi taimako ba bai halatta ku nesanta kanku da shi ba kuma bai halatta dan kuna taimaka masa wai dan yana yin wannan laifin shikenan ku daina yi masa ba a ai wajibi ne ku taimaki babanku kuma wajibi ne ku faranta masa dan ya bakanta wa mahaifiyarku lalle ya sa muku bacin rai amma ba dalili bane da za ku ki ainihin wato taimaka wa iyayenku alhalin suna cikin bukatar taimako din da yawa ana samun irin waɗannan matsaloli akwai wanda ma aka kawo case din duka ma yake yace dukan matarsa a gaban ƴaƴanta wannan ba daidai bane wani yaron watara ne yace wallahi duk da ka saki dukanta baba wallahi sai na rama wata to kaga daga nan sai yace zan tsine maka albarka to Allah sauye an kai kara gurin wani alkali wani ya rama wa uwarsa dukan da ubanta ya ma ubansa ya mata wani ne ya rama wa uwarsa dukan da uban yake mata dukan yayi yawa sai dan shi ma ya make uban aka je alkali ta fada baka da hankali baka kyauta ba kai rashin hankali kai ma mai gida baka kyauta ba abinda kai baka kyauta ba kuma sai na hukunta ka zaka zo kana dukan mace ta aure duk da matarka ne irin wannan duka a gaban iyayen a gaban yayanta sai yace wa yaron duk da kai ma bai kamata kaga ana dukan uwarka ka kyale ba to kaga wannan hukuncin ai kamar yana nuna yaron abin da yayi wato bai laifi ba duk da ya zazzagi yaron da farko almuhim dai kar a rama a bashi hakuri kuma a yi masa fada a yi masa nasiha mazaje ku daina wannan wallahi
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa menene hukuncin jinin da ake yin sa idan an yi wa mace CS ma'ana wajen haihuwa ba ta haihu da kanta bane an mata tiyata wasu sun ce wai ba na haihuwa bane za ta iya yin sallah shine ake tambaya
to ni dai a sani na da jinin da ya zo wa mace lokacin haihuwa ko da wilada ce adiya tabi'iya ko gaira adiya sunan sa jini ne na haihuwa ai tunda da ba dan an zo haihuwar ba da abin zai fito ba to amma da ya kamata a ce ka tambayar mana da shi dan uwa likita a ce ko jinin da shi wannan yake nufi jini ne na tiyata jini ne da aka yanke to shikenan idan
ta gaba yake fita
idan jini ne da aka yanki in yankan jikin da aka yi fatar jikin ce take zubar da jinin wannan jini ba na haihuwa bane bai da hukuncin jinin bege amma in saboda ta haihu ne ko da CS aka mata ya zo to yana da hukunci irin hukuncin jinin bege za ta yi masa duk abin da ake wa jinin bege wallahu ta'ala a'lam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita ma su bi ne a wajen mijinsu tace kafin ta aure tana da sana'a kuma yi mata alƙawarin idan an yi auren ma za ta yi wata sana'ar wacce ba wacce take ba saboda baya son wannan wacce take din to tace yana shekara 4 kenan duk sana'ar da ta kawo musu sai ya ce ba za ta yi ba tace kuma ya kiya bata ta yi aiki kuma tace har master tana da shi to abokiyar zaman ta kishi ya taka mai da ta fada tana aiki amma ita ya hana ta to ta ce ya dinga bata albashi duk wata sai ya ce wai ai wai idan ya bata dole sai ya ba wa kishiyar shine take tambaya wannan adalci ne abinda aka yi mata
to irin wannan bayani in yadda kika faɗa haka ne ba daidai bane kuskure ne na farko dai ya kamata mai gidanki ya baki dama ki aiki tunda yar uwarki ma tana yi wannan rights din wannan yancin kuna da equal rights ma'ana kuna da yanci iri daya kamar yadda yar uwarki take da yanci ta je ta yi aikin ta ya ba ta dama da izinin sa ke ma ya kamata ya baki dama da izinin sa ki je ki aiki abu na biyu a shari'a ba laifi bane idan matar aure ta yi sana'a fa mazaje ya kamata su gane shari'a ba laifi bane idan matar aure ta yi sana'ar da za ta samu taro da kwabo na juyawa ko don biyan bukatan kanta ko don biyan bukatan yayanta ko kuma taimakon ka kai kanka a gida ko taimakon iyayenta kaga kada dan mutum matarsa ta ce tana so za ta yi sana'a ya yake ta ya ta fada da ita ya tauye ta ba laifi ta ba in ta ce tana so ta yi sana'a wani zai ce ai ana baki ci ana baki sha ina daukan nauyinki ka sani cewa ba lallai ka iya daukan nauyin ta 100% ba ai ba za ka iya daukan nauyin annanta ba ba za ka iya daukan nauyin uwarta da take kwanci ba ta da lafiya uban ta ya mutu ba ko mijin ta ya mutu ba yanzu akwai matan da zaga mijin yana musu komai da komai na ci da sha da sutura amma ita kuma tana da uwa tana kwance kudin maganin suga duk wata ba ta da shi uban su ya mutu uwar tana zaune abinci ma babu kai kuma za ka dauki abinci ka bata kaje ta kai ka kai uwarta ba za ka ce ba hakkinka bane ka ciyar da uwarta na'am daidai kai amma kuma ba laifi bane ka bar mata ka tai sana'a dan ta rinka taimakon iyayenta duk da wani zai ce to ai ban aure ki dan ki taimaka wa iyayenki ba amma kuma ya kamata ta ce me ya kamata rayuwa yau da gobe ta mutunci ta ya kamata ta nuna abu ne mai kyau mace ta rinka taimaka wa iyayenta ta rinka taimaka wa yan uwanta da wani abu da ta samu so anan gurin ya kamata mijinki ya barki ki sana'an nan ko kuma ya baki jari ko kuma ya baki albashin tunda baya soke sana'a amma ya zama bai miki ko dai a cikin wannan ba gaskiya bai kyauta ba kuma abin da ya ba daidai bane kuma kuskure ne ya kamata ki cigaba da bin haƙƙinki a hankali a hankali a hankali har Allah ya sa ya fahimta ya gane to amma wai mutane Hausa suna cewa idan bera yana sata da dawama tana da wari lokacin da watakila wani lokacin ka ga mutum yana da mata biyu ɗaya ya bata tana aiki ɗaya hana ta to takila fa mai aikin nan tafi mara aikin nan nutsuwa ya fi amintuwa da mai aikin nan za ta kare mutuncinta za ta fita da hijabi ba za ta fita yawo ba ba za ta yi alaka da maza ba ba za ta je su jawo musu fitina ba watakila ke din da ya hana ki kuma halinki ne bai yarda da shi ba ko ya taba gwada ki ko ya samu labarin ki ko ya lura da rawar kanki malam ka san akwai wasu matan da in ka gansu rawar kansu za ta sa unguwa ma ba za ka bari ta rinka zuwa ba saboda suna da rawar kai suna da gigiwa sannan suna da rashin kamin kai yanzu akwai mijin da za ka ga shi ba matsala ba ne don matarsa ta yi aiki amma ya san matarsa ya san halinta ɗaka da waje tana da rashin kamin kai ba ta da kimtsi a gida ma sai ya kimtsa ta to irin wannan mata ka batta ta tafi ofis ta je ta watsi a can ke ta yayi musu a wannan mutuncinta a can don haka lokacin da aka ce miji ya hana wata mata sayin aiki to a bincike shi kafin a zarge shi me yasa ka hana ta me yasa ka hana ta an kawo mun wani case irin wannan matar ta yi ta fada cewa ai ta nemi aiki ya hana ta ta nemi aiki ya hana ta ta nemi aiki ya hana ta ya ce ya yi malam na hana tabbas me yasa ya ce ya yi kwarai mata ta ce malam ni na fi kowa sanin halinta me ya dalili ko za ka bayani ya ce ya kwarai ko akwai dalilai masu yawa ya dai ma ba da kaɗan ya ce matar da muna zaune a gida ga ni ga ta ina ganin ta zan ba ta umarni ta aikata abu kaza na aikin gida ba za ta yi ba ita ce zan bata ta tafi ta je ta yi awa takwas a waje ya zan yi da ƴaƴana ya zan yi da abincin gidana yace matar da take kasalalliyar mace abin da ya shafi aikin karan kanta na dolen ta ba ta iya yi shine sai in ba ta dama ta je ta yi wani aiki ya biya ta kuɗi yace ba zan ba da dama ba me yasa yace na tabbatar za ta tozartar da aikin aure kuma na tabbatar gidana zai tozarta zai wulakanta da aka ta zauna zan sama mata sana'a zan ba ta jari ke sana'a amma fita aiki ya ce ba za a yi a gida na ba to kaga wannan yana da hujja yana da dalili ko kuma matar da take fita yawo haka kawai ba da izinin miji ba tana fita yawo to ta je ta samu aiki mijin ya ce ba za ta yi ba yana da dalili me yasa to tana zaune a gidan ma tana killace ta fita yawo ba da izini ba ina ga in an batta ta fita waje yace ai ba ni da garantin inda za ta je da sunan aikin nan in ta harba sai inda ta dawo kuma to yana da kyau kullun idan za a yi fatawa to a rinka lura da bangarori daban-daban saboda wallahi wasu mazan suna da dalili akan uzurin da yasa suke hana matansu su je su yi aiki kenan kuma mata ya kamata ku kula ku zama masu kamun kai masu mutunci masu sani ya kamata amma dai ya kamata mazaje ku rinka ba da matanku dama su je su yi aiki idan sun cika wannan sharuɗa na aikin mace a karatunmu na baya mun faɗi sharuɗan aikin mace idan sun cika sharuɗa sai a ba su dama saboda rayuwa da canjin rayuwa da nauyin iyali da buƙatu da suke da shi da yawa Allah ya mana mai kyau na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wa shari'a ya halarta idan miji yayi laƙiya ya ba uwar gida ita kadai ragon ita kuma amarya bai siyo mata naman kasuwa tace kuma yawan yaran su daya ba wai an fita yawan yara bane
to kaga irin wannan tambaya tana da alaka da tambayar da muka yi dazu shi wannan bawan Allah shi kuma laye yake sai bawa uwar gida ita kuma ya siyo mata naman kasuwa idan ita ta yarda ita amarya ba laifi
ta saturo tambaya
yawa in ka taya jikin aminta kin yata kina karban naman kasuwa shikenan amma naman dai ya fi na kasuwa daraja ya fi na kasuwa kima ya hada ku gaba daya aniya ya halatta ai mai gida ya hada iyalansa aniya sannan kuma idan naman ma ba zai isa ba to a rinka canjawa in wannan shekara an ba uwar gida wata shekara kuma sai a ba amarya abin da ya kamata ai kenan amma ya ware ita kadai zai rinka yi yana bata naman da ita da yayanta ke kuma kun zama yan kallo wannan ba daidai bane kuskure ne ke ma ina baki shawara irin wacce na ba wa irkonki da zu ki hada kudin ki kurin ki tara in shekara ta zo sai dai ya ga rago a kofar gidansa ana yankawa ba wani mijin da yake sai ya ce sai da izinin sa matar sa sai laiya ki siyo ragonki ki yanka ku ci ku more ki da yayanki in kin ga dama ki jefa masa kashi a kofar dakin sa kashi in kin ga dama in bai gida ma ba kuma ki tattare kayanki ladan laye dai kina da shi ko baki bashi doka ko daya ba muje amma ba ba duga ne ba na ga kana dariya
to ai gaskiya ma zafi ba sa su ai abu a ga musu ba aka ya zanga zanga ba a shawarce shi dai zai kyau
eh ibada ce to ba ne fi a shawarce shi ko kuma a ce a sanar da shi
eh a sanar da shi
irin wannan zai iya hadawa
eh a sanar da shi to
yanzu kaga yanda ke nafila ai
ba sai ta fada masa
ba ta fada masa ba
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ita ma akan aiki ne kusan irin wancan aikin asibiti take ita kafin mijin ya aure ta. Da ta fara da ya aure ta ma sai ta ci gaba da aikin. To daga baya sai ya ce ba shi da ra'ayin aiki gaskiya sai ta hakura. To yan sai ya auro wata. To fa iyayenta suka ce ita wallahi sai ta yi aikin asibiti. Sai ta yi aiki. Da zai fasa da ya ga ina sai hakura ya aure ta hakan. Tana zuwa aikin ta ita yanzu wannan din ta gida tana ta roƙon shi akan ya barta ta koma ta aikin asibitin ta ya hana ta tace ita yaran ta biyu ita ma waccan tana da yaro daya shine take tambaya ya za ta yi
ki cigaba da dagewa ya baki aikin ki zai aikin ki sai dai in akwai wani uzuri ne na shari'a da yake da shi na rashin amintuwa da ke sai bayani amma tunda ya ba waccan dama ta je ta kema baki dama shine adalci shi ne zaman lafiya in ba haka ba kuma ya dawo da ita gida kamar yadda dawo da ke ya sa muku albashi yana taimaka muku ko kuma ku zauna yana ci gaba da kulawa da ku ba laifi ki kai badan kin nema ki na'am
Allah ya saka da alƙur'ani take cewa su bi ne a wajen mijin su ita ce amarya da gidanta da gidan uwar gidan babu nisa tace to duk ranar girkin ta kwana bibi ake duk ranar girkin ta ita wacce ta yi tambaya kenan amarya sai 12 dare yake zuwa wajenta sannan kuma a kwanakinta yana zuwa ya kaiwa waccan ziyara yana zuwa ya kai je wajen uwar gida sannan tace yana zuwa ya kai yaranta makaranta da safi to shine abin da take tambaya tana da haƙƙi ita ma ranar girkin waccan a zo a dinga duba ta tace idan tana da haƙƙi gaskiya to ai masa wa'azi ko zai gyara gaskiya saboda idan ba haka ba ita ba za ta yafe masa ba
to na farko ne ta yi hakuri saboda rashin yafe wa mijin nan akwai matsala kuma ka yafe mai baka je ka ganshi a wuta ana dukan sa baka da dadi ba na farko ne mijin ki bai kyauta ba a ya kamata duk abin da namiji yayi a san gidan fa yi a cikin kawai zaman lafiya kuma ina kira ga maza ku sani wallahi da maza ko CCTV camera ba ta kai su sa ido suna sa ido da gaske suna kuma lura dan haka kamar yadda yaje yake gaida wancan yana daki ki ya aikata sunna annabi ma yana zuwa yana gaida matan shi ko da ba ranar girkin su ba dan zai musu shi ba tare da ya kusance su ba to ke ma kina da haƙƙi ranar girkin wancan ya fito ha ya zo ya duba ki kina da wannan haƙƙin lalle ki nemi yayi miki wannan tunda kina so yayi miki in ba zai ba kuma ya bari gaba daya ko kuma ya baki hakuri amma dai yayi din shi yafi wallahi alam na'am
Allah ya saka da alƙur'an take cewa wai menene hukuncin matar da take zuwa wajen wata mace da zaman taimako amma matar wai in aka je bukata a ƙauye haka duk ta sa abubuwa irin na bukaye mai a matsayin da aljinu take aiki tace menene hukuncin mahaifiyar da take tura ƴaƴanta gurin wannan matar sannan kuma menene hukuncin shan magani mahaifiyar bai sai ta kawo magani ta ce dole sai an sha a gaban ta yaranta shine suke tambaya yaya kamata su yi
irin wannan ba wai kamar bokaye bane ba
bokaye ne
bokaye ne kawai bokaye ne daidai yake kawai da kike mai hukuncin zuwa gidan boka wanda Allah ya ce man ata kahinan aw abafan fa saddaqa bima yaqulu wa gar kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda yaje gurin mai gobe da nisa ko mai bugun kasa ko boka ya gaskata shi da abin da ya faɗa ya kafirce da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauka masa shi ne da mai fiyarke tana zuwa tana gaskata shi kamar ta kafirce da Qur'ani to irin wannan saban Allah irin wannan barna idan mutum yazo yayi komai girman sa to ba a yi masa biyayya a je a yi wannan barna a gane duk girman mutum idan uba ko uwa ko mai gida ko yaya ko malami ko kani ko dangi ko wani mutum sai ya aikata wani abin da a shari'a haram ne to ba a zuwa wai saboda girman sa shi kuma a je a aikata wannan abu yanzu abin da zaku yi ku kokari ku ceto mahaifiyarku daga wannan kazantaccen aiki da take na zuwa gidan boka ku yi kokari ku ceto ta kuma ba ta kar ku bari ta mutu tana zuwa gidan wani riwaya ta muslim ma ta zo cewa duk wanda yake zuwa gidan bokan nan sallar sa bata kwana 40 ma Allah baya karba ko ta sallar Allah bai karba ba babu hadarin da ya wuce wannan dan haka ku hana ta zuwa shine aikin farko ba mai magana mu shan magani ba ta biyu idan ta kawo magani a karba a ce to hajiya wannan ne bai halatta ba mun tambaye malamin sun haramta
shikenan
mata bayani za ta faɗa ai ta ba ta hakuri a ce a hajiya Allah ya hana ne wallahi Allah ya hana ne malamai da suka fada Allah ya hana amma kar a sha kada ku yadda tayi ta zuwa tana karɓo magani tana ba ku na sha kuna ta yi wa boka ciniki idan ta kawo ɗaya ba ku sha ba ta kawo biyu ba ku sha ba dole ta haƙura sai ta zage zagenta da faɗan da za ta yi ba zai shafe ku ba da komai ku yanzu nema ake ma ku ceto ta amma bai kamata a yi mata da'a akan wannan ba za ta a talle لا طاعة إنما طاعة في المعروف من ذا لك أنا إن دعاني أشياء من ذاك فنشاء الشريعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق باع دعا قواني مالوكي كوي وجن سابع الله يا يذاك بما يفيرك سابع الله كما أباني يشي ودنسي دي جنان بوكا يكرب وما قلي كركج كيبو قري كباشا وقري كبين تلشي والله ولم نام
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa dan Allah mallan yayi wa'azi akan musibar da waya take jefa wai matan aure a ciki. Tace yanzu ta san wacce da yaranta amma tana da saurayi kuma shi ma yana da aure. Kullun cikin waya suke da chatting. Ba dare ba rana har zuwa yake inda take ta fito kuma ta same shi. Tace ba karamin musiba bane yanzu a cikin al'umma dan Allah mallan ya ja hankali.
Gaskiya ne. wannan abin da yarma ta faɗa gaskiya ne ana saka miki da alkhairi yana daga cikin bala'ai da masifu da suka faɗo mana a wannan zamani inda matan aure suka rungumi wayoyi suke tozartar da zaman aure matan aure suka rungumi wayoyi suka tozartar da tarbiyyar yaya zamani ya zo fitina ta yawaita matan aure suna riƙe manya-manyan wayoyi masu tsada wanda mazajen su ba sa riƙewa mace ta rike chatting abinci ya koye ake cin tana chatting ƴaƴanta za su tafi makaranta ba ta gama musu abun karyawa ba tana chatting tana bibiyar maza ƴaƴanta sun dawo makaranta ba ta musu abinci ba wallahi wani ba Allah ya ce zai dawo daga kasuwa yana mata assalamu alaikum tana chatting a waya ta daga kanta ma ta ce masa da zuwa bai isa ba ta yi yace bakin ciki haka kamar ya kashe shi haka zai je shiga daki bi isa ma ta daga kan ta ganci ba irin wannan masifu sun yawa irin wannan sai ka kwashe wayoyin a baki ɗaya ka je kai su kasuwa ka sai da su ka siyo mata irin yar karamar wayan nan Nokia
da wani
kashiya ko keypad ka bata ai ita ma waya ce sunan ta
ko ana
ba zai kira ba ne sai ta ce tai mu ga kuma uban da zai zo ya ce maka dole sai ka sai mata wanda za ta je ta barga to yanzu ita wannan abun na ce ya ma yi yawa matar aure ne da waya kuma tana da samari tana da aure kuma amma tana da samari a waje tana chatting da su ita wannan da ta rubuto ta kalla tace ta ma san ta ta san ga abin da ake ai ta barna har ma fita take yi ta je gurin samarin da take chatting da su tana da auren ta kuma mamaki malam mijin ne sai wayar ba mamaki shi yake sa kudin data ma duk wata kaga ka sai makamin da zai yake ka kenan kai mai gida yasa ina mamakin mutane da za su yi wa matan su waya ba sa bibiyar su wallahi a rinka binciken su wata ranka karbe wayar kawai wala ta jassa su bata shafe ka ba wannan gyara kake ka bibiya duk abin da baka fahimta ba ka bincika kawai idan kana tuhuma kuwa to wannan min babi aula ka yi bincike a gidanka dan ka kubutar da shari yanzu kaga wannan tunda har tana fita to kuma sai Allah ya barau kan sa me za a je ai idan an fita din nan Allah ya ganar da mu kuma insha Allah kin nusantar da mu kin fadakar da mu zamu ci gaba da fadakar da matan aure mu ci gaba da tsoratar da su dan yanzu dai din akan su ake magana ba a zo kan yan mata ba kamar wannan kam inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allah mana afuwa na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa su uku ne a wajen mijin su yana aiki a wani gari to sai ya dinga tafiya da ɗaya daga cikin su in akai kwana 10 sai ya dawo ya dauki wata a je a ƙara yin kwana 10 ya dawo to duk sun yarda da haka to kawai sai ya ƙara aure ya aure ta hudu kenan sai ya ajiye ta a can garin da yake aiki sai yayi kwana 30 sannan sai ya dawo ya musu kwana 3 kowace kwana ɗaya ɗaya kenan sun ce wallahi su fa ba su yarda ba shi kuma wai ya iya gyara ɗaya ta ce ma ita gaskiya ba ta yafe ba shine suke tambaya Allah zai bi mata hakkin ta sannan suke tambaya wai wace shawara mallam zai ba su da addu'a ya za su yi akan wannan lamari
mai gidanku abin da ya ba inda ne ba kuma ya kamata mutane idan suna da mata suka yi aure su rinka tambayan malamai yaya ake rabon kwana auren da mutum zai je ya ƙara guda ɗaya wallahi zai zama sababin shigan sa wuta wanda yawa wasu mazajen za su tashi ne a daddaure a kiyama saboda ba su yi adalci wa iyalinsu da matansu ba kana yi musu kwana 10 kowa ka je ka auro wata kamata kwana 40 sannan ka dawo ka haɗa sauran matanka guda uku ka musu kwana 3 ka juya wannan hankali bai dauka ba wannan zalunci ne wallahi zalunci ne ba daidai bane kuskure ne abinda mai gidanku ya kamata yayi ba za a hana shi ƙara aure ba da ya aure ya ajiye ta sai ya ce mata baiwar Allah nan gurin ba gidanki ne na dindindin ba ya zauna da ita ya yi mata wata ɗaya ta sake dawowa
ita ma a kawo ta garin
ita ma a kawo ta wannan garin ta yi wata ɗaya ta saba da ƴaƴansa da danginsa shi ne daidai ta ɗanɗani abinda su wani nan suke ɗanɗana shi ne daidai in kuma bai zai haka ba ya rinka tam-tam ya wata uku da amaryarsa kai ya zo ya ajiye ta ya dauko ɗaya wata uku da ita kenan ka ga rabon shekara shi
sai kowace in ta gan shi bayan mata tara za ta ƙara gare shi
sun yarda haka sai je musu amma irin wannan malam mutumin da yake da larurar aiki a wani gari bai kamata ya je ƙara aure bai yarjejeniya da matansa ba wato malam muna rayuwa ne a cikin wani yanayin da wato almar'a mahdumatul huquq ita mace kullum murkushi hakkinta ake a danne ta kuma ta isa ta yi magana ba wallahi na tabbatar wannan hukuncin da ya bai shawara da su ba
sun ce ba su yarda
ya yi shawara su ba za su yarda ba yanzu jama'ar duniya hankali zai ɗauka mutum ya je ya yi wata uku ko wata guda
mace
ɗaya ya zo kuma ya kwana uku a wajen mata uku ta ba sai ne wata lokaci ba Allah shirya da shi ya gane da shi ku yi masa wa'azi ko kuma inda hali ku haɗa mu da shi mu yi masa nasiha mu faɗakar da shi wataƙila bai sani ba ne amma shawara ta kar ku kashe aurenku kar ku bari sabuwar amarya a shekara 17 ta kore ku uku ku ci gaba da karɓan kwana ɗayan kuna lallaɓawa kuna ta jan hankalin sa har ya gane in ba haka bai rinka ɗaukar su mana mala inda yana da halin da zai aure mata hudu ku gaya masa ya kama gidan haya sai ya ɗauki ɗaya sai ya kaita su zauna a can in ta gama sai da kota
tunda da yake tunda dama da yana zuwa
da shi zo ba ma misali ai wata kila an ce yazo zai wacce din za ta yi daukan watanni amma da zai mata sati biyu yazo nan ya musu abin da su sati daya tunda yana da hali amma ya samu gida ya rinka daukan wata kin kin gama tafi ki zai ki wata biyu a can in ta huta ta dawo wannan ta zo to ina ganin ba a shawaran malamai ne idan an zo ana wannan abu shi yasa kafin shi kasan Hausa malam in kaga an nemi malami ta baci
ta baci
yawa yawan mutane sai sun aikata barnar su sai su nemi malami Allah shirya da muna malam
Allah saka da alkhairi wannan take wannan yake cewa wai ya halatta musulmi ya sha nunan jaki
bai halatta ba duk dabbar da aka haramta cin namanta da fitsarinta da kashinta da nononta da komai na ta haram ne zaka bi halatta wannan
Allah ya saka da alkurani take cewa tana so ayo mai gidansu ne sai akan tace suna yawan sabani samun sabani ita da uwar gida ita ce amarya amma baya zaunar da su ya sasanta ko yayin bincike akai kullun kawai ita uwar gidan yake goyawa baya
to wannan kan ko dai tsoron ta yake ji ba fada ba dai a zahiri mutum bai sun yi fada kullun ka zama kana goyen bayan mutum daya ba tare da an yi bincike ba wannan ba daidai bane to amma wata kila ke kuma ke ne masifafiyar mai masifa ke ne mai takala ke ne mai fada wata kila uwar gidan ruwan sanyi ne ke kike ta da fadan ba mamaki kuma dan haka idan wancan ne na farko da yake fada mijinki ya yi laifi idan wannan na biyu kuma ke ce da laifi ki ne takalar ta fada dan ko dole ne a goyi bayan mai gaskiya wanda yake mara gaskiya kuma har abada ba za a goyi bayan sa ba wallahi wa na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa wacce yake nima da aure an ba da shaida ita mutum ne kirki ce to amma akwai wanda ya faɗa masa babanta baban yarinya kenan yana neman yara ƙanana maza yana yana lalata da su
subhanallah
to shine yake tambaya shin ya ci gaba da neman aurenta ko kuma ya haƙura
to abinda malamai suke cewa duk wanda zai nemi aure ya nemi aure a gida na salaha a gida na kamala a gida na mutunci abinda malamai suke faɗa duk wanda zai hada zuri'a yayi kokari ya hada zuri'arsa da gidadan da ba su da mummunan tarihi ba su da ƙazanta ta tarbiyya wannan haƙƙi ne lalle duk wanda zai aure ya nema wa ƴaƴansa gidan kakanni na ƙwarai ba wai sha'awar budurwa ko sha'awar bazawara ko sha'awar ita matar ta sa kawai ka je ka yi aure ka zo daga bayanka ƴaƴanka suna jin tsoron su faɗi ina ne gidan kakansu ko ba za su iya ma faɗan sunan kakansu ba ka cutar da su ka ba su cikin damuwa abu na biyu anan idan har ya tabbata wannan dattijo yana wannan aiki to mafi kyau gaskiya mutum ya nesanta kansa ga irin wannan zuri'a don saboda wato zai iya affecting ƴaƴansa da jikokinsa nan gaba wataƙila a kai ɗanka a riƙe shi a gidan wataƙila a kai ɗiyarka a riƙe ta a can wataƙila ka faɗi ka mutu a kai ta a can amma don halaccin ya auri ita wannan yarinyar tunda ita ba a kama ta da wani laifi sananne ba ya halatta ya aure ta a matsayin mata musulma ya halatta ya aure ta abu na gaba hadarin aiki da jita-jita akan irin wannan mutum yayi nisa ana neman auren sa ya kakkashi kuɗin sa ana neman ai aure haka kurun wani watakila wallahi yazo ya kulla maka wani sharri ya jefa magana ta ta yawo kuma ƙarya ne da haka ina gaya maka ita ka tsantsan ka samu yarinyar ka kana son ta kaida da tarbiyyarta da addinin ta babu mamaki wasu makiya su shigo su jefu wata kalma da za su sa maka shakka ka tsallake ka tafi ka bar yarinya saliha wani ya zo ya aure ta daga baya zo a ce ma kai magana nan fa da ake faɗa a ce wallahi sharri akai wa alajuwa ne to a kiyaye kuma a dada kula da haka kai ta ka tsantsan kai bincike sosai kafin kai hukunci wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba tace cewa su uku ne a wajen mijin su. To tace ba ta jin dadin zama kwata-kwata. Ta rasa yadda za ta yi saboda ya canza mata gida. Tace yana da hali. Tace saboda idan suna mu'amala aure da ɗaya matar tana jiyowa saboda kusancin dakunan nasu yayi yawa. Tace shekara 8 kenan tace bace taba kai karar sa ba. Shi ma dai bai taba kai karar ta ba. Amma abin yana damunta shine tace mallan dan Allah ya bata shawara.
Na farko ina mata addu'a Allah ya yi mata wannan damuwa kuma ya fitar da ita daga cikin wannan kunci, dan kunci ne. Duk mace mai addini, mace mai tarbiya kuma gidan da ake da addini da tarbiya, ai ba za a so wannan abu ya faru ba. Kuma yanzu saboda Allah karam kallah mutane in dai ba aure irin na sha'awa ba da aure irin na zamani da ake ba, mutumin da yake cikin irin wannan matsi dan Allah akwai larura ya je kara aure, ya je ka kara aure kana dakin matarka da kake mu'amala da ita ana jiyo ka abin da kake yi, wannan ai ba daidai bane. Wannan zai affecting tarbiyyar yayanka, zai affecting mutuncinka a gidanka, kuma nan bai dace ba, shari'a bai dace ba, bai kamata ba gaskiya, kuskure ne. Amma ke tunda ku zauna shekara 8 kina ta hakuri da shi duk da ba mamaki
daga baya ya karo
war gida ne amma ta kishiya ne, ba mamaki war gida ne amma ta kishiya ne, to amma kishiyar da aka mata kuma ta zo da mushkila. To amma anan akram kalla a ke me yasa zaki zauna ki saurara a wannan lokacin ina kike miki bacci bake ka gane tambaya ta kuwa? Me ya kai ki wannan lokacin ke kuma baki bacci ba har ki zauna kina saurara har kike kinji? Sai ki ba kanki bacci yayi. Ki kwanta da wuri ki ta baccin ki. Ke ma kina da kuskure na sauraron da kika gane ma'ana wani abu. To yanda kike jiyo su su ma suna jiyo ki yayi. Da haka kin yi kuskure na sauraron. Shawara ta biyu. Ki nemi kasar din wa'azi ki kunna ki kurafawa. Daidai lokacin da ake sai ki kunna wa'azi. Ta daga sauti. Ki ta jin wa'azi tunda baki bacci ba. To da ki saurari wannan abu, ai wanda ki saurari wa'azi ko ki kunna Qur'ani. Ki kunna Al-Qur'ani mai girma. Da ka ci kunna Al-Qur'ani. Ki ci gaba da saurara. Wannan shawarwari ne wai na baki saboda kar ki jefa kanki damuwa da rashin bacci. Kuma ina jin kin yi wa kanki al'adar a daidai wannan lokacin ne ki dinga farkawa. Amma dai mijinki bai kyauta ba kuma abin da ya ba daidai bane. Kamar kuma a cikin tambayar kin nuna baki mai magana ba. To ya kamata ki masa magana. Ya kamata ki sanar da shi. Ya kamata ki nuna masa hadarin abin da yake yi dan in ƴaƴansa suka fahimta to ki masa fata zuba akan ƴaƴansa, Allah kiyaye na amma
ban sani ba ko ita ce irin tambayar take cewa wai har maganin bacci take sha drug abuse take kenan
subhanallah
saboda kar ta dinga jin wannan ƙarar ta su take shan maganin bacci har tana nema ta zama addicted
subhanallah
so abin na ta babba ne
to Allah so to kaga wannan gaskiya mallan cutarwa ta bayyana kuma
tayu da gayya ma ita waccan din take daga murya haddan aji
shi mai tsoron Allah ayi kokari ayi wa mijin magana ki kokari ki nemi wani malami na kusa da ku wanda shi mijin yake sauraron sa ko kuma dai wani aboki ko ke da shi ki zauna ki mai bayani ce wani kuna cutar da ni gaskiya ina fatan kuma za a duba a ce maka mini wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta haihu ta sha azumi 16 kuma yarinyar da ta haifa wai tana da tsotso kuma bata isa cin abinci ba shine ta ce za ta yi da azumin za ta bari sai ta yaye ta ne sannan ta rama
shi azumi irin wannan dan mace tana sharuwa ko ana tsotsonta ai gwada zaki ce ki rinka hankali hankali ke guda dai ki huta ki rinka duba lokacin da ake sanyi ba zafin rana sai ki ba za a baki dama ne ki zauna kawai shikenan ba za ki rama azumi ba kin ga yin kadan kadan kina hutawa sha shida ai ba yawa zan kira ba ranar da ake limlim sai kira mu daya ranar da ake sanyi sai kira ma abin da ya kamata ki yi kenan lalle akwai azumi a kan ki in nace ki jinkirta sai wancan lokacin ai ba da garantin zaki kai wannan lokacin ko ba zaki kai ba wallahi wala na
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa menene hukuncin mutumin da ya salla tsawon sati daya a tunanin sa gabas yake kallo ashe ba haka bane ya mutun zai
babu komai malaman fikihu suka ce duk wanda ya salla bai kalli alqibla ba idan ya tuno in akwai lokaci ya rama amma babu lokaci kuma shikenan rama wan ma mustahabi ne sallarsa tayi sai ya gyara nan gaba na
Allah saka da alƙawarin take cewa iyayenta sun mata auren dole tsawon shekara 7 duk yadda za ta yi kuma suna samun matsala da mijin duk yadda za ta yi a daidaita abin ya kiyuwa to hatta su ma dai ta kashe auren to ya ce wallahi shi fa sai dai ta mutu a gidansa sai dai ta mutu da auren sa to har yake take cewa ya canza mata gida ya dawo da ita kusa da iyayenta kamar yadda ya kuntun daya matar shi ma yaki to shine take so mallam ya bata shawara ya yi kamata ta yi
to menene dalilin neman canja gidan
kai kusa da gida ita ma waccan abokiyar zaman tata a kusa da gida ita ma aka ajiye ta kusa da gidan iyayenta maybe saboda zamanci ta zama dai tana kusa da su
yanzu inda take ita a nesa take
a nesa take
ita kadai ne kuma
eh
take nema a kawo ta kusa da gidan iyayenta
eh
da yan uwanta
eh dama dai auren dole tace aka mutu
to daman duk wanda ka aure shi baka son sa ba duk ko dan karamin laifi yayi babba ne duk matar da ta aure wani namiji ba son sa take ba duk laifin da zai ko da karmi ne zai dawo mata babba anan shawara da muke bayarwa ya kamata wannan mai gida ya tauka saya mata da zaman ba son sa take yi ba to yi mata abin da zai dan faranta mata ko ta dawo tana kaunar sa amma ma matsala ta dawo da ke gida kusa da gidan iyayenki wannan ba wani abu ne na addini da zai zama dole a ce wa miji wai sai wannan dole ba sai dai a rarrashe shi a babin ya kamata yi mata gaskiya ina fata ana fahimta wallahi alam
Allah saka da alkhairi wannan take cewa mijinta baya son yin sallah kuma ba ta jin dadin hakan to ta shawara za a bata wai ta gaya masa saboda ita tana tsoron kada Allah ya kama ta da laifin tana tare da shi kuma tana ganin sa a haka
zama da mijin da baya sallah akwai haddari kwarai kuma rashin sallah alama ce ta kafirci rashin sallah alama ce ta munafurci rashin sallah alama ce ta fasikanci da haka mace ta rayu da mijin da baya sallah haddari ne babba don wannan dai bai sai umarci ayan sai ce su yi sallah ba bizai mai ba kuma tun da ya tozartar da sallah to sauran al'amuran kuma ku tabbatar zai tozartar da shi da haka aiki ya same ki ki tawa'azi ki ta faɗakar da shi kar ki gaji da gaya masa gaskiya kar ki gaji da tashin sa yaje ya salla kar ki gaji da umartar sa yaje salla tunda ya riga ya zama miki alaka ga mijinki ne ko riga kun yi aure an tare yaya idan kin yi wannan bai ba a hada shi da na gaba da shi sannan kuma ki rinka hada yayanki kuna zama kuna addu'a ku ne masa addu'a tare wataƙila Allah ya duba sha'aninku ya dawo da shi yana salla idan abu yaje ya dawo ya gagara bai gyara ba ya ke gyara yana ganin ba laifi ya yi ba za ki neman ya sauke miki don zama da shi in dai ya rike rashin sallah haka yana yi to a zama kafiri zama da kafiri ko bai halatta ba wallahu alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa a cikin waswasi take kusan koyaushe da na alwala ne take yi to amma dai ta ji wa'azi akan kawai zaka tabbatar sai ka ci gaba to yanzu na sallah take kullum wai idan ta yi raka uku sai ta dinga kokonto uku tai ko hudu to shine take tambaya yanzu ita kullun kawai sai ta dauka a matsayin uku ne sai ta dinga cikuwa karin kullun da take kullun sai ta kada ko hudu take ko biyar shine take tambaya ya kamata tai
to na farko dai kina cikin larura ke kokari ki kori shakkar ki rinka rayuwa da kowa ki rayuwa daidai dan malamin biki suka ce duk wanda shiga cikin irin wannan yanayi fal yabni ala mastaiqana yaqini akan abin da yake da yaqini a yaqini kuma shine aqallal adad sallah mai raka'a hudu ana tunanin hudu akai ko uku al yaqin shine uku sallah mai raka'a biyu ana tunanin daya akai ko biyu aqallal adad shine daya dan haka kullun sai ki mai da shi karaman lamba sai ki badi haka malamin fiqh suka ce sai kuma ki dage da addu'a Allah ya yi miki waswasi kirin da yawan zama da alwala yana rage waswasi na'am
Allah ya saka da alkalai wannan take cewa dan Allah wace addu'a za ta dinga yi dan iyalanta su kasance masu yawan ibada
na farko ba addu'ar bane kadai ai musu tarbiyyar su ibada ka haifi yaro ka bashi yana tare da abokanan banza ba sa zuwa sallah za a yi sai ka je kuma ka kwanta kai ka je ka shiga daki ka ta addu'a Allah sa ya ranka yi sallah alhali kuma ya haɗu da abokanai waɗanda ba sa yi zama da makotaka da ƙwarai makotan kirki shi ma yana taimakawa an ga ƴaƴan makota suna fita sallah ke ma nake fita amma kun je kun zauna a unguwar da ƴaƴan makotan ku ba sa zuwa sallah ƴan balle ƴan watsa ɗan tsalle-tsalle ɗan guje-guje ɗan kalle-kalle zai wahala a yanku su yi sai kun yi da gaske da haka shawarar a yi ƙoƙari tun a gida a yi musu tarbiyyar su rinƙa ibada abu na huɗu shi ne kuɗin iyayen a ga kuna yin ibadar uba ya ta umartar ɗansa ya je ya sallah shi ba ya yi uba ya ta umartar ɗansa ya ce karatun ƙur'ani shi ba ya yi dole kuma sai kun yi kar ka hana ɗanka aikata barna kai kuma ka aikata latana an kulukin wata a cikin islamu harun alaika idza fa'alta abu to bayan an yi wannan gaba daya to sai kuma me a zauna a duƙufa a yi ta addu'a a yi ta roƙon Allah Allah ya shirya rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama wannan addu'ar ita zaki ta yi rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina Allah ka ba mu cikin matanmu da zuri'armu da ƴaƴanmu da komai namu ka ba mu farin rai abinda zai kwantar mana da hankali kuma ka sanya mu zama jagorori a cikin masu tsoron Allah na'am
Allah ya saka da alkari wannan take cewa tana so ta sami yadda Allah da kusanci da shi wani abu za ta dinga yi wani ɗabi'u ko addu'a da sauransu da za ta dinga yi
wannan tambaya ce mai kyau ƙwarai shi Allah ana samun yarda da kusanci da shi ta hanyar aikata abin da yake so duk wanda yake so ya samu matsayi a wajen Allah ya aikata me Allah yake so duk wanda yake so ya samu matsayi da qurba a wajen Allah ya nisanci abin da Allah baya so walillahi masalul ala ko dan adam ma ai haka ne wanda yake so ya samu matsayi a wajen dan adam ai sai ya bi shi to haka shi ma Allah biyayya ake masa da'a ake masa da kuma aikata ibada sai mutum ya samu kusanci da Allah Allah ya ƙara mana kusanci da shi na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa wai kabili ce sujada kabili ta kama mutum sai ya manta sai bayan sallama ya tuna to shine yake tambaya ba adi zai yi sannan kuma yake cewa wai idan kabili da ba a da suka kama mutum ɗaya zai yi ko gaba ɗaya
almuhim da duk wanda ya yi kabili ko ba'adi a matsayin kabili sai yi ba'adi ko yi ba'adi a matsayin kabili sallar sa zai ta yi babu komai
okay
duk wanda kuma ya yi kabili da ba'adi ta kama shi a take to sai yi kabili duk wannan karatu yana nan a cikin ahalari ina ba da shawara ƴan uwana a rinka zuwa makaranta kuma ƴan ƙananan littafan nan na fiqhu da ake rena su dan ahalari dan ishmawi dan iziya aje a karanta su kuma ina kira ga malamai da suke da darussa a majalisai a masallata a rinka saka waɗannan littafai ƙanana na fiqhun nan wallahi anan ake koyon ibada da haka wasu ƙananan tambayoyi da ake sai ga duk suna cikin ahalari da ishmawi duk an gama da su to amma an wayi gari malamai su kansu masu karantar da littafi kawai sun tashi shi malami da yazo zai karantar da mutane unguwa ba a taɓa musu karatu ba ya ɗauko sai Bukhari ya samu su shi karatun ba burgewa bane ba wai cewa an sa babban littafi shine karatu ba al-alimur rabbani huwa alladhi yurabbi an-nas ala sigharil ilmi qabla kibarihi malami mai tarbiya shine wanda yake tarbiyantar da mutane akan kananan ilimi kafin manya a faro daga kasa to duk lokacin da masu da'awa da malamai suka kaurace wa karanta kananan littafanmu na fiqh da kananan littafanmu na hadisi to wallahi sai kaga yawan mutane suna aikata ibada akan kuskure kuma suna yin kananan tambayoyin da duk akwai su a cikin wannan tambayoyin da aka kula masu karantarwa a dawo a cigaba da karantar da ƴan ahlali da su kawaidin nan da kake gani shi ma farillan sallah sunnonin alwala da waye duka da sai ishmawi sai ziyan nan duk a karantar da mutane fiqh wannan wallahi yawanci anan ake koyan addini a dai matakin farko yanzu ka duba hadisin irin muktar hadis akwai hadisi da yawa a ciki duk akwai hadisi masu rauni a ciki a samu malami kwararre da zai iya ware masu kyau din da marasa kyau amma akwai ilimi da yawa a ciki to an kaurace musu ba ai sai ka je ka tarar da unguwar da ba a taba koya musu komai ba ko alwala ba su iya ba kai malami sai ce shi Sahih Bukhari ma zai fara karanta musu yaje ita fa ma shi Buhari yana jin su shi ma yana jin mutane Allah ya mana afu sanan malam
Allah saka da alkari wannan take cewa ko yake cewa yayi umra sai da yazo gida ya tana bai yanke gashi ba ya umrar sa take sannan kuma wai wanda yayi aikin haji bai hadaya ba kuma bai azumi ba ya hukuncin sa wai mazauna Saudiya ne
wanda yaje umra sai da ya koma gida ya tana bai aski ba babu komai gare shi yaje aski wanda yayi aikin haji yana dan Makka ai ba wata hadaya da zai babu komai a ganshi a shikenan tunda zamu yaje aikin hajjin sa haka na'am
Allah ya saka da alkai wannan su ma akan umra ne suka ce mutun ne ya tafi umra wai to bai wuce harami ba sai ya tafi masauki sai bacci ya dauke shi sai washe gari zai je umra to shi ne ake tambaya zai je ko sai ya sake dauko
babu komai a kansa dan mutum ya ihrami yayi wanka ko yayi bacci ko da bayan sati ne waye zai umrar sa babu komai a kansa zai umrar sa kawai lafiya lau
Allah ya saka da alkari wannan take cewa wai miji ne yake zargin matarsa da zina har ya sa ta yi rantsuwa da alqur'ani saboda tana da tabbacin bayi take ba to shine take cewa wai ya matsayin auren su saboda an ce mata babu aure tunda akwai zargi shine suke so su ji fatawa mala
babu komai zargi ne ai kuma ya sa ta tayi rantsuwa kuma ita ta san bata yi ba shikenan ai ta wanke kanta tunda ya sa ta yi rantsuwa ai shikenan zargin ya kawo babu komai auren ku yana nan na'am
Allah ya saka da alkali wannan take cewa ta haihu to wai jini sai yake zuwa mata amma sai ya wuce awa 24 sannan kuma sai kwana biyu bai zo ba sai rana ta uku sai ta yi wanka wai bai sake zuwa ba har sai da ta yi 40 shine take so ta sani za ta rama sallah ko ba za ta rama ba wannan kwana uku
asali idan mace ta haihu iya muddar tsawon kwanakin da za ta yi tana zubar da jinin biki na haihuwa shine kwana 40 kanatin nisa'u taq'uduna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 40 yawman ko laila 40 yawman mata sun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zama kwana 40 ne suna jiran jini ai bai zai ba ki ce wai kwana ɗaya biya dawo kwana to bai tawo bane ai amma da ya cika kwana 40 ne to duk jinin da ya biyo bayan kwana 40 to wannan jini ne na ciwon na rashin lafiya baya hana komai dan haka kin je kin ta tafka sallah ne a cikin jinin biki ba a gama jinin ba kika kama sallah kwana 40 zaki lissafa amma idan ya dauke tsaf kafin kwana 40 shikenan zaki ci gaba da ibada zai iya yiwa wata matar ta yi sati juma'a ɗaya wata kwana 30 wata kwana 25 ya danganta wallahi alam
Allah ya saka da alƙawarin take cewa mijinta ya hana ta komawa makaranta kuma ba koya mata yake ba shine take son malam ya masa wa'azi ko ta alhamis ce da juma'a ba ta dinga zuwa
ya kamata gaskiya kada mutum ya bar matarsa a gida ba ta zuwa makaranta akwai damuwa yanzu an ci gaba yanzu an waye ilimi ya yadu a koina ku bar matan ku su je su karatu su sami ilimin da za su tarbiyyantar muku da yayanku duk mutumin da ya bar matarsa da jahilci a gida fa kar yayi mamakin jahilcin da matarsa za ta yi masa ranar da wani abu ya shiga tsakanin su sannan kuma duk mutumin da Allah ya bashi mace mai addini tana son ta je makaranta me yasa zai tauye ta ya hana ta je makaranta wasu ma rikici ake yi ma da su ba sa zuwa ma makaranta wani ya kai ta yana zuwa yana fitowa za ta biyo shi ta dawo wani ya je ya biya registration fees ya biya kudin uniform ya biya kudin biro ya biya kudin littattafai duk ya riga ya biya wallahi mallan yana fitowa ta fito to ƴan duniya ce ya aura da mu ba ta san karatu ba ƴar makaranta ba ce shi kuma ustazu shi yasa kullun duk ustazun da yaje bakan sa gidan fitina zai gane kuransa wallahi yana kwana ta yi kwana ya dawo gurin hidimar sa shugaban makaranta ya ce yana bai na gajiya da Allah na dawo a bani kudi na ne ya ce wani kudi ya ce wallahi wannan matar da na kawo ta sati biyu nan ai ina fita ma ta fita wata sake zuwa ba nayi nayi taki me take ya ce wallahi tana kwance waya kawai take dannawa bara ta je ba ta fi karfin sa kaga barin ga maka malam a yanzu akwai mazajin da wallahi matan sun fi karfin su ko baka yadda ba
na yadda
akwai su da yawa da ba su isa su bawa matan su umarni ba
alaikum
kaga wannan rauni ne Allah kare mu duk da su lamarin mata ba a alwashi da alfari a kansu amma dai namiji tsayayye shine wanda zai kafa doka a gidansa yace ayi kuma dole ayi in ya take nan gurin ba isa daga ba wannan shine namiji Allah ya mana afuwa
amma dai headmaster bai ya ce mai nan rufan da bin ne ko
a ba biya wannan kudi
yawa
ba biya wannan kudi ba ai bai kamata a biya
gaskiya
ba ne ba Allah ya yi kokari ya kawo ta
da shi amma na da
tun zaka yarin ya bakin titi kalkalin ta ya dauke ka ka je ka auro ta to kuma ba za ta cika maka sharadin ka ba a gidanka ba Allah ya gyara halinmu Allah ya sa mu dace
Allah ya saka da alkari wannan take cewa wai danta baya tashi kuka da rigima wai da sakai kayin jiki sai cikin dare kamar karfe 1 shine tace wace addu'a za ta dinga masa kuma ita kanta tana fama da mafarkan sumage da maciji kuma tace wai tana addu'a kafin ta kwanta bacci
wannan gidan nasu dai ina ji akwai abai bade ne
alaikum
aljanu ne suke za su sanshe shafe shi da daddaren nan ba mamaki
alaikum hadda kai kayin dare wai ne
mamaki kayin dare da wani kuka da wai sauransu sannan kuma ita ma uwar watakila a jikin uwar suke yafa wa dan
gaskiya
ke abinda zaki kin ji ki rinka kwanciya da alwala ki rinka karanta suratul sajda da suratul tabara qul wallahu kafa uku ki shafa wa dan falaki kafa uku ki shafa wa dan nasi kafa uku ki shafa wa dan a karanta kuma ayatul kursi sannan a nemo man habbatu sauda a karanta suratul fatiha da yawa da yawa ciki a karanta falaki da nasi da ayatul kursi da yawa da yawa da yawa da yawa ciki a rinka mulki yaron ki mulki ki nemi izinin mijin ki rinka dan shafawa in kuma baya so ki rinka shafawa da rana yaron amma a rinka mulke shi sannan inda hali inda kuke kwanciya a rinka kunna qur'ani ko ayi shi a wurin insha Allah za a samu sauki ki gwada wannan bayan wata da wata biyu sai ki saki turuwa muga sai a dada baki shawara Allah ya ba ku lafiya aljanune da shedanu a cikin gidanku da ka sai kun dage da addu'a da roƙon Allah Allah kare mu na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa kamar idan mata da miji wai suka yi wasa haka tace ta kawo amma kuma ba abin da ya fito daga gabanta shine take tambaya akwai wanka ko babu
babu wanka a kanta ana wanka ne idan an tabbatar da ruwan maniyyi ne ya fito in ba maniyyi bane babu wanka na'am
Allah ya saka da alkhairi
sai dai kuma idan ya sadu da ita idan an samu saduwa ko da maniyin bai fito ba sai an yi wanka na'am
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tana son mijinta amma baya nuna mata soyayya. Tace idan tana tare da shi yakan iya abin da zai iya amma idan ya bar gidanta sai ya canza. Ko magana ta masa indai a gaban abokan zamanta ne da kire yake amsa mata. Hakan yana damunta. Tace kuma su ba haka yake musu ba. Kuma ta tambaye shi ko ta masa laifi yace ba abin da ta masa shine take neman shawaran mallam.
Shawara shine ki hakuri. Tunda kin samu na gidan yana miki ai kin san yana son ki. Mijinki ne mai rauni kika je kika auro. Yana miki a gida Allah sa albarka. In ya fita kuma yana tsoron matarsa. Me zai miki ba shikenan kin je kin aure miji mai rauni. Me zai iya ba abin da zan gaya miki banda wannan ki hakuri kawai. Haza wassalam.
Allah ya saka da alkhairi. Na'am. Wannan take cewa mace ce tayi tazar haihuwa wai saboda mijinta ba shi da hali mai kyau kuma ba ta son ta rabu da shi saboda yaran da ta haifa kada tarbiyar su ta lalace shine take tambaya hakan da tayi ba laifi bane kamar dai ba da izinin shi bane nake tunani
na'am asali dai mace ba ta yin tazar haihuwa sai da izinin miji asali wannan shine to amma an wata larura ta gindaya irin wannan da za a cutu ko daga gare shi ko daga gare ta ko su biyu babu laifi ai ba haihuwar ta dakatar gabaki daya ba tazara haihuwa ne ta dan bada space ne wata ila baya iya kulawa da yaran wata ila baya da tarbiya
da filin mai kyau ta ce ita ma
daukan nauyi wata ila wata ila kaga tana da uzuri asali ya kamata ta yi da izinin sa to amma yazo da wani uzuri wanda akwai cutarwa a ciki haka ba laifi bane dan tayi tunda ba hana haihuwar ta yi gaba daya ba wallahi alaikum
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta ne ya aure yar uwarsa to wai ba su gwajin jini da ake na genotype ba sai bayan an yi aure sai aka yi gwaji kuma sai likita ya ce musu ai za su iya haifar sikila to mijin hankalinsa ya tashi shine yake tunanin ya sake ta shine suke neman shawaran mallam
shawara shine tunda an riga an yi aure to a bari a jira a yi ta addu'a wala Allah Allah mai iya juya dare ne ya zama rana rana ya zama dare kuma abinda ake jin tsoro Allah yana iya canja shi ku je ku duka da addu'a wataƙila a zo ba a haifi sikila din ba kar ku kashe aurenku ki gaya masa yi haƙuri kar ya kashe auren tunda ana tare a jira a gani inda ciki a bari ya haife shi in babu cikin a ci gaba da mu'amalar kar ai fulani a gwada a gani in an haifi dai mai larura sai a yi tawakkali a ta'addu'a idan kuma ba mai larura bane shikenan akwai yanzu masu ASAS din duka riyas ne amma abun mamaki a yansu babu sikila ko daya
dai yuda ma probability
yawa kenan zai iya yiwa abun ya faru zai iya abun ya faru kenan ba a kashi aure akan abin da ne gaibu ne ba a tabbatar ba
1 over 4
eh
kusan 1 over 4 ne probability
yawa 1 over 4 ne probability ne
kaiwa me su
yawa to ku ci gaba da zaman ku kar a kashi aure amma in ba a yi ba kada a yi aure tsakanin kariya da kariya AS da AS kenan kar a yi aure yawa a bari kowa ta samu da nake na daidai din ta saboda gudun wahala
gaskiya
akwai wahala ne ba haram ne Allah ya haramta ba kai tsaye amma dai malamai suna bayani dole namiji yanzu lafiyar sa kalau matan ma lafiya kalau amma yanzu ko in kun hadu za ku samar da marar lafiya ne in kun hadu za ku samar da marar lafiya kuma ciwon sikila gaskiya ba kowa yake iya daukar nauyin wannan al'amari ba ciwo ne mai daga hankali ciwo ne mai kada hanjin ciki ciwo ne kuma ba na talaka ba da haka babu dalilin da namiji zai zo saboda sha'awar matarsa ko saurayi da budurwa ku je ku ta aure kuna tara wa al'umma nauyi da wahala da kanku da iyaye gaba daya sai ku haƙura shine zai fi muku alheri wallahi alam na
Allah ya saka da alƙarin take cewa wai ta taba jin wani malami ya faɗi wata addu'a wacce wai idan mace ta zo haihuwa ana yin ta wai ina na Maryam ta yi ta sun da za ta haifi Annabi Isa shine ta ce wai dan Allah mallan ya ƙara faɗa musu ita
to ni dai na san akwai addu'o'i da malamai suke ta fada duk lokacin da mutum yake cikin wani yanayi na kunci da matsi da neman biyan bukata yayi Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla wasu malaman suna ambatan kamar suratul aqaf ashar suratul aqaf ana karantawa da kuma wasu ayoyi na alqur'ani haka irin su ayatul kursi da sauransu ana iya kuma duk qur'ani gaba ɗaya mutum yana iya amfani da shi yayin addu'a abinda ake so gaskata niyya da yi da gaske wallahi ta'ala na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana da abokan zama to wai suna shan kayan mata ita kuma ba ta sha amma sai ta lura kaman mijinta baya jin dadin mu'amala da ita to tace ita gaskiya tana tsoron kayan matan nan saboda bata san da me aka hada ba ka aje kar ta je ta fada shirka to kuma tana tsoron kar ta shiga hakkin mijinta to shine take neman shawaran mallan za ta iya sha ko yaya
kayan mata ana nufin maganin mata kenan mata suna shan magunguna da na halal da na haram amma na san wannan ne na haram din take nufi kayan banza kenan suna nan wanda ya kamata a musu lacca mai zaman kanta wanda wani dan uwa ya mana tambihi satin da ya wuce duk da ban gamsu sosai da abin da ya faɗa kai tsaye ba cewa yawan matan nan da suke ta rubuto takardu mazajen su ba sa gamsar da su ba mallan magungunan mata suke zuwa su sha wanda yake fidda su daga hayyacin su bayan da Allah ya yi su ba da haka sai su zo su tarar da matan suna nan akan dabi'ar da Allah ya yi su ga sun gaza da sauransu ni kuma ina so da cewa eh na yadda akai haka amma ba duka ba akwai kuma mazan da ba su da lafiya ko da gangan suka kashe kansu ta hanyar ciye-ciyen kayan banza wanda bai kamata namiji ya rinka cin su ko cin su ba ba tare da kulawa da lafiyarsa ba mutum ya zo ya tara mata amma baya kula da lafiyarsa wannan ba daidai bane kuskure ne to wannan kenan to idan ke yar uwa kin fahimci cewa shan kayan matan laifi ne to kin ga ƴan uwanki abokanan zaman ki kenan suna yin laifi suna zama da mai gidanki su saba Allah su zama su zauna da mai gidanki su saba Allah ya ji dadin su to ya zaki sha'awan ke ma ki saban Allah dan ki faranta mai gidanki sannan kuma kin kawo kin ce kina jin tsoron ki shiga hakkin sa to ga hakkin Allah ga hakkin sa sai ki fifita hakkin Allah kuma matsala ce da ku mata wa yace miki ba za ki iya rayuwa ba sai da maganin mata mata dubu nawa ne ba sa shan wani maganin mata suna rayuwa ne bisa yadda Allah ya yi su ki je ki tambayi manyan mata za su gaya miki ba kin je kin sha maganin mata ba akwai abinciccika masu sauki da za ki rinka amfani da su Allah zai miki duk abin da wadancan suke sha da kayan mata dan kankananki mai kyau dan ayabanki dan madara kina dan hada dan ruwan kununki mai kyau da dan hada-hadanki ga ƴaƴan itatuwa na zamani hadin dan fruit salad din nan da zaki hada ki abin juice din sa gashi nan mata duk suna yin bayani a wajen girke-girke sai kin tafi kin je kin kashe kuɗin ki kina shan maganin mata na haram ku je ku sha magani na mata ku je ku gigita mazajenku kuna fitowa a wata ɗabi'ar da ba haka Allah ya yi ku ba ranar da ba ku da kuɗin maganin ba ku sha ba mijin ya gane tsirecin ku ya kamata a yi wa'azi akan wannan maganin mata da mata suke sha din nan da haka ina baki shawara kar ki kuskura ki jefa kanki akan layin shan maganin mata kuma idan kin san ƴan uwanki suna yi ki gaya musu cewa mai gida ni fa ina nan ne yadda Allah ya yi amma zan dada kulawa zan da gyara amma wadancan fa su ma magani suke sha kamar namiji ne aje zai je sha yana shan maganin maza yana biyan bukatar matarsa ran da bai sha maganin ba kuma bai zai yi komai ba kuma ya sha magani ya cutar da matar zai rinka tasarrufi irin na doki irin na jaki ba irin salika da ɗabi'ar da Allah ya halicce shi ba wannan ba daidai bane kuskure ne da haka ku maza bai halarci kuna shan wannan magunguna ba haka kuma mata bai halatta kuna shan irin waɗannan magunguna da za ta fitar da ku daga hayyacin ku daga dabi'ar da Allah ya ku ba ita wannan matan matsalar ta samu ba ta da gyara ne ba ta da kula ne ina tabbatar maka duk mutum da ta tsaya yanda Allah tabaraka ta'ala ya yi ta ta kula da jikinta tana gyara ba yanda za a yi mijinta waye guje ta in aka wayi gari wani lokacin mala za ta ma iya fin sauran matan da suke shan maganin matan ba saboda ita tana kan dabi'ar ta ne dan haka ki je ki dada bincikan kanki ke ce ke da matsala baki gyara ne sosai ba sai ki tambayi sauran mata ki nemi shawarwari su baki shawara Allah alamna
Allah saka da alkhairi wannan take cewa tana da abokan zama ita ce ta uku to amma ita tana zaune da su tsakani da Allah tana girmama su tana dan hira da su to sai ta lura su ba haka ba ba haka suke zaune da ita ba tace kusan sun haife ta su suna kokarin su dinga bata ta a wajen mijin saboda in ta zo tana musu hira da za ta dauka tsakani da Allah ne da ta saki jiki da su sai daga baya ta gane suna zuwa su bata ta a wajen mijin saboda sun haife ta tace a shekaru shine take neman shawara mallan ya za ta yi zama da su
to tunda Allah ya jarabe ki shiga aure da iyayenki mata
manyan mata
manyan mata da sun haife ki to ke ma kuma ya kamata ki koyi karatun zama da su wanda wannan ma malamin din yana daga cikin abin da ya kamata a rinka karantar da mata akan harkar zamantakewa da aure insha Allah kuma idan muka sha bayani muna kokari in Allah ya ba mu dama za mu samu da wannan tsari ya za a rinka koyar da mata harkar zamantakewar aure a kokoya musu matar da ta je aka kai ta kan kishiya ta fi ta shekaru ya za ta yi matar da ta je aka kai ta kan kishiyar da ta girme su ya za ta yi matar da ta je gida ta tarar da iyayen miji masu fitina ya za ta yi duka wannan ya kamata a babbar shawara ku koya musu dan su zauna lafiya abinda zaki shine duk abin da kika suna cutar da ke sai ki ja jiki a kansa sannan surutun da yake zuwa kina sakin baki kina ta yi idan har a ciki suna tsantsantan wasu maganganu to ki daina yi amma ki musu mu'amala mai kyau ki ci gaba da girmama su ki ci gaba da gaishe su kuma ki ci gaba da roƙon Allah da addu'a Allah ya tsare miki mutuncin ki a idan mijinki kuma duk abin da aka yi mijinki bayani akan ki in ya zo gaya miki kora mai jawabi ki sanar da shi cewa abinda aka faɗa din nan ba daidai bane ga daidai din kar ki ji tsoron kowa kar ki ji kunya kowa insha Allah in ki rike dare ki rike azumin nafila Allah zai taimake ki zai kuma agaza miki Allah ya baki nasara Allah ya fitar da ke lafiya na'am
tambaya ta biyin ƙarshe take cewa wai saurayi ne haka suna tare da budurwa sai mata wayo sai ya ce ta bashi login details ɗinta na Snapchat so sai ta bashi yace zai yi wani abu to da yake abin yana rike hotuna so sai ji ya ɗebe hotunan ta har da wanda ta ɗauka da na ƴan uwanta da na sisters ɗinta wanda sun ma yi aure da tsiraici da waye dai ya tattara to sai ya nemi wani abu a wajen yarinyar sai ta hana shi sai yake threatening ɗinta yake tsoratar da ita a matsayin zai fitar da waɗannan hotuna shine suka ce dan Allah mallan ya ja hankali yayi nasiha akan shi
a ba shi kadai za ya jawo hankali ba ita ma mai laifi ce
gaskiya
a ku yara ƴan mata kuna da rawar kai da rashin ganewa ga ku a titi ƴan mata kamar kun waye amma gidadawa ne ku yawan ƴan matan nan wasu haka suke da wani dalili wani zai zo wani saurayi ya nemi login details na ki bashi gabaki ki nemi lambobin ki na sirri na waya ki dauka ki bashi haka samarin ma yanzu ma suke rashin wayewa waye mutum waye mika waye sa waye yarinya budurwarsa waye ta yi transfer ta tura kudi wa kanta ya bata pin dinta da komai da pin dinta da komai haka suke yi kuma yanzu ke lokacin da nake bada login details din baki rubuta tambayar ba yanzu kin bayar an je an miki barna kuma muke rubuta wannan tambayar kina ce ai mai wa'azi ke waye kai ki ke dauki login details nake ki gaba shi rashin wayewa kaga mace ta yi digiri amma ba gidajiya kaga wata ta yi MCE amma ba gidajiya kaga tana kwalisa a WhatsApp da Facebook tana kwalliya tana rawar kai tana tafiya a titi amma ba ta da wayewa suna da gidajenci yanzu ai an koya miki darasi kin je kin bada sirrin ki ya diba yanzu kuma zai amfani da shi wajen illata ki amsar ita ce yadda zaki na farko dai shi wannan bai da tsoron Allah to karki masa da wasa reportan sa zaki kai duk inda yake kai reportan sa ga hukuma a je a rubuta ki kai shi police station da yafi kowanne kusa ko ki nemi DSS ki hada shi da shi ko wani jami'in tsaro ki hada ki ce ga wane wane ya karbi login details nawa ya debe hotuna na sirri ba da izini na ba haka ina neman abin haƙi na dan me yasa ya shiga ya debe wannan abu ba da yadda na ba sannan yana threatening ina wata ran sai ya nemi mutuncin ki eh mutuncin ki zai nema zai ce ko ki bashi kanki ko ya saki wannan hotunan so ki kai shi ga hukuma sannan kuma ki sanar a shafin ki cewa wani wani ya dauki wayar ki ya debi sirrin ki ko da ya yada wani abu to mutane ya kamata su miki uzuri zalintar ki in Allah ya sa cikin kare lagonsa kai wannan an kai shi ga hukuma ma za a samu nasara in Allah ya sa da ki nemi wani wayayye yayanki ko dan uwanki ko wani lauya a nemo shi ko a ina yake a kamo shi karki yadda kina wani makale makale yanzu kina cikin damuwa saboda abin tsoron shine zai iya neman mutuncin ki wata ran kuma har abada ba ya rinka amfani da wannan daman kenan irin waɗannan mutane mutanen banza Allah shiryar da su Allah iganar da su wani malami yake gaya mini cewa wani ya zo mai fatawa cewa ya je ya alfasha a wani wuri ashe da yaje yarinya ta kai ya ce shi alfashan ta dan makale kamarar ta a wani wuri yanzu haka suke mana ba tsoron Allah ya mutum ya ajiye kamera kafin ka shigo da haka idan ka shigo duk abin da kake ana daukar ka akwai abubuwan dauka da yawa yanzu na sauti da na hoto ma duka dan karami saka ta ajiye kayan ta sai da ya gama barna da ita ya biya ta kudin ta ta raka shi ta hamdala daga nan kuma sai duk lokacin da jarin ta ya karye ko ta shiga talauci sai ta dan haska masa ta ce ga wannan ci turo kudi in ba ka ba za ka ga bala'i da tashi hankali da haka haka yake tabce fane na dole sai na ba da kudi to wannan ana faɗin wannan bayani ne saboda masu barna duk wanda zai je yayi barna a wani wuri ya sani cewa wallahi wanda za ka je kai barnan nan da ita aduru ya ce makiyar ka ce kuma za ka je kai barnar da za ta zo su zama maka bala'i da ta buƙaci kuɗi kawai za ta tura sai ya tura kuɗi in ba ka ba za ta tura asirinsa a shi yanzu mutane suna tsoron social media sama da yadda suke tsoron Allah Allah ya kare mu Allah ya mana maganin dukkan tsiya da matsiyaci kuma mutum ya tsaya akan daidai ya zama wayayye kai ya zama baki dace wannan shine zai taimake shi a rayuwa ha ya zama bai samu matsala ba duk lokacin da kai ce ka wani wuri ko ta mu'amala ka duba gurin gabaki ɗaya tukunna ka tabbatar babu wani abin dauka kai ma kai amfani da kwakwalwarka mai tunani dan kada aje a zurma ka cikin bala'i da masifa amma mutum ya zama ba gidaje sai an zo an yi wani abu daga baya yazo yana ta dana sani ina yanzu ba aminci ne yanzu waye ka kawai mutum zai karba ba haka kawai da ya karbo waye ka zai je shiga ya diba abin da zai diba shi kai ka yadda da shi ka aminta da shi mutane ba su da aminci ba su da tsoron Allah Allah shi ne da mu na amana
Allah saka da alkarimi tambaya ta karshe take cewa suna zaune lafiya da mijinta yana aiki a kasar waje shekara 4 bai dawo ba ita ta ce game da hakkin aure abin baya damunta sosai sai kawayenta suke ba ta shawara akan ta je wajen wani malami za a kira shi ko yayi niyya ko bai yi niyya ba zai dawo gida Najeriya shine take tambaya hakan daidai ne ko ba daidai ba
na farko dai bai wa Allah lalle wannan kin yi aure mai tsada mai wahala
shoyi
a wurin mutum shekara 4 bai dawo ba kuma amma hakan ma kina faɗa wai baki damu ba kina cikakkiyar mace anya lafiyar ki galau kuwa da ma kin ce mu miki addu'a Allah ya dawo miki da mijinki inda baki faɗa ba ma dai za mu miki addu'a Allah ya dawo miki da mijinki wannan kenan a wataƙila kuma akwai wani amfani wata maslaha da ake nema a tattare da shi inda in ka ga mace ta makale wa mutum yana da wannan abun to akwai wani abun da take jira take tsammani amma dai wannan auren ya saba wa zaman shari'a hajiya wannan auren naki da mai gidanki shekara hudu baya nan bai zo ba ya saba wa zamanin shari'a za ku ci gaba ba za ku ci gaba dai ku je ku saki tunani ya dawo gida ko ki tafi ki bi shi ko yi miki biza ki je ki same shi ko kuma yazo ko ku ba ki takarda kike aure magana a tafi wajen wani malami da zai kira shi a'a
boka ne
babu wannan boka ne kina tafiya wurin sa wallahi kina sa imaninki kar ki je gurin boka kar ki je ki masa magana ki ce ya dawo ko yana turo kudin cafane ki ce ya dawo ai kina bukatar sa a matsayin sa na mijinki kuma kina bukatar haihuwa ai kuma kina bukatar ki zauna tare shi ko kuma ki tattara ki je ki same shi dan haka akwai hadari kwarai da gaske muna fatan kar ki yadda ki je haramun ne kawai ki dage da addu'a ki rike dare Allah zai dawo miki shi ki rinka tashi karfe 3 kina addu'a kina roƙon Allah Allah zai dawo miki shi da azumin ki na lafiya kuma ki ga ya iyayenki su bi miki haƙƙi wallahu ta'ala a'ala wa a'lam
nalan ko zai jin hankali akan shaye shaye da kudin da ba
to shi ma wannan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبات wannan gari namu na Kano gari ne mai cike da albarka gari ne mai cike da alkhairai gari ne mai malaman addini da sarakuna da yan siyasa da attajirai duk wani mutum mai daraja mai matsayi a cikin al'umma akwai shi a cikin Kano kuma duk wani albarka da kuke gani Allah yana iya yi wa wani gari Allah ya yi wa Kano to amma abin da yake tayar mana da hankali a irin waɗannan kwanaki shine yanda aka daure wa fadan daba dindi yaki fafur da makami kashe kashe zubar da jini fadan daba fadan kalari ya yawaita a wannan gari namu na Kano mai albarka ana fadan daba a Kano kai ka ce babu shugabanci a Kano ko na sarauta ko na gwamnati ko na hukuma ana fadan daba a Kano kai ka ce babu dan sanda a Kano ana fadan daba da zubar da jini a cikin kofuwar birnin Kano kai ka ce babu sojoji a Kano babu barikin soja a Kano ana fadan daba da zubar da jini a Kano kai ka ce babu gwamna a Kano kai ka ce babu sarakuna ko sarki a Kano Allahu shahid Allah ka shaida a matsayin mu na masu karantar da al'umma muna kuma fadakar da mutane wannan abin da ake ba daidai bane kuskure ne laifi ne kuma kuna kashe gari ne fadan daba da zubar da jini da rikicin siyasa da kashe-kashen nan da ake yi kashe gari ne wulakanta gari ne sannan kuma sanya tsoro ne a cikin al'ummar da take garin muna kira ga mai girma gwamnan Kano Allah ya saka maka da alkhairi akan alkhairan da kake yi kuma kana kokari mai girma gwamna Allah ya saka maka da alkhairi kowa ya shaida da masoyinka da makiyinka an san cewa kana iya kokarinka da maganganunka da kuma motsinka duk muna kallo kuma kowa yana kallo amma bai kamata mai girma gwamna ka bari ɗan daba su fi karfinka a Kano ba mai girma gwamna bai kamata ka bari fadan daba ya fi karfinka a Kano ka kasa sarrafa Kano bai kamata ba ya kamata a yaƙi wannan tunanin muna yaba maka akan ayyukan alkhairin da kake yi amma kuma dole idan an yi abu ba daidai ba a Kano mu sanar da kai idan baka sani ba tare da dukkan girmamawa da mutuntawa da kimantawa wallahi tallahi mai girma gwamna idan ka bar fadan daba da kalaranci da zubar da jini ya yawaita a cikin Kano zai maka illa a siyasarka zai maka illa a tarihin mulkinka zai mana illa mu kanmu da muke rayuwa a wannan zamani bai kamata kai bacci ka kwanta kai munshari ka kyale wannan abin ya ci gaba da gudana ba kuma wallahi mai girma gwamna zaka iya kammala wannan abu zaka iya magance shi muna maka addu'a Allah ya taimake ka ya riko da hannunka ya baka ikon magance wannan bala'i da aka kullo mana shi a wannan jiha ta Kano kashe-kashe da zubar da jini kana cikin tafiya sai dai kaga ana fadan dama a kwanan nan bai wuce ɗan satuttuka ko wata ba akwai lokaci guda da aka kashe wajen mutum bakwai a Kano mutum uku mutum hudu da wannan wanda ya fito kenan da wanda ma ba a sani ba banda wanda aka sassara suna kwance a asibitoci da wanda ma ba su da gata suna gida da innocent wanda ba su san hawa ba ba su san sauka ba da aka yi ta kakkashewa ko aka yi ta sassarewa a wannan gari na Kano Kano babban gari ne Kano alheri Kano alƙibla ce Kano ruhin Najeriya ce idan kuka bar fadan daba yayi yawa yayi kwari yayi kauri a Kano to ina aka yi sa hana a sauran jihohi Kano fa sauran jihohi ba koyi suke yi da ita da sun ga ana wani abu a Kano sai a ce aya Kano ma ana yi tunda Allah ya jarrabe ka mai girma gwamna ya zama a wannan lokaci kai ne shugaban wannan jiha Allah ya danka maka ita to bacci bai kama ka ba ka tashi kai da gaske kuma wallahi Allah zai taimake ka mu masu karantarwa masu wa'azi kullun muna yi mun baran mu da masallatan mu kullun bayani muke akan tarbiya dan haka muna maka addu'a Allah ya riko da hannunka karfafe ka ka yaki wannan bala'in ka nemi taimako na Allah a matakin farko sai kaga ka kashe wannan bala'i da masifa gabar magana ta bi shine akwai tasirin ƴan siyasa akwai siyasa a cikin wannan lamari na fadan daba kowa ya riga ya sani muna kira ga ƴan siyasa dukkan ku daga sama har ƙasa wallahi tallahi ku ji tsoron Allah akan jinin mutane ƴan siyasa masu taimakon ƴan daba masu sponsorin zubar da jini saboda neman biyan bukatar su ku ji tsoron Allah yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya a gaban Allah ranar maliki yawmiddin wama adraka ma yawmiddin ƴan siyasa ku ji tsoron Allah ranar yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah dan biyan bukatan ku a ta zubar da jinin mutane ana kashe wanda kuka ga dama ko kuke so a kashe Allah bai zai bar ku ba dan haka ku taimaki Kano kuma mu duk wani dan siyasa da zai nuna mana yana son Kano to ya yaki wannan harkar dabanci ya hana kuma kowa ya shi dan dukkan ku ba wanda yafi Kanon a cikin ku duka da za a haɗe ku ga baki ɗayan ku ba ku fi jihar Kanon ba ita ce tafi muhimmanci da al'ummar da take rayuwa a cikinta ita tafi muhimmanci kar ku manta abubuwa ba sa ɓuya abubuwa fa suna bayyana mutane suna ganewa suna sani da haka don Allah muna kira gare ku ƴan siyasa waɗanda suke da hannu a cikin wannan al'amari ku ji tsoron Allah ku bar mu zauna lafiya ku ji tsoron Allah ku bar mu samu kwanciyar hankali a cikin wannan jiha mai albarka amma zubde-zubden jinin yayi yawa kashe-kashen yayi yawa rashin amincin yayi yawa zare makami yau a Kano a daga makami a fili a waya zaka rinka gani ana dauka ana daukan hoto makamin da ya kamata soja da dan sanda su zo su cakke masu yawo da wannan makamin amma yau halal ne a Kano a fitar da barandami da makamai an ba wa yara kwaya an ba wa yara kayan fada an ba wa yara makamai maimakon ku tattara su ku tura mana su daji su zo su yaki yan daji da suka fitine mu suke sace mu suke kashe mu kun zo kun bar su anan suna kakkashe mana innocent wanda basu ji ba basu gani ba saboda kawai biyan siyasa biyan bukatar ku ta siyasa wallahi wallahi shame on you wallahi wallahi abun kunya ne ba a kyauta ba da haka mun yi wannan magana ne dan mu ceto wannan jiha ta mu mai albarka kuma mu isar da wannan sako muna kira ga iyaye ku kama ƴaƴanku muna kira ga ku samarin nan da ake cewa ƴan daba ne wallahi kar ku bari ku lalata rayuwarku da yawo da makami da kashe-kashe basu ba ku kudin jami'a ba basu ba ku kudin noma ba basu dauki nauyin ku suka kai ku waje karatu ba basu yi muku kaza basu yi muku kaza basu ba ku makami kuna kashe ƴan uwanku da junanku wallahi ba kaunar ku suke yi ba ya zai zama yukhribuna buyutahum bi aidihim kuna rushe garin ku da hannunku duk wanda zai yi fadan daba a Kano zai kashe dan Kano ne zai kashe ainihin al'ummar Kano ne dan haka muna kira gare ku kar wani matashi ya bari ya lalata rayuwarsa akan fadan daba ku koma makaranta ku nemi sana'a ku nemi aikin yi wannan fadan daban ba zai kai ku ba wallahi sai ya kare dan haka da ɗan siyasan nan za su muku gata da sana'a suka koya muku da kuɗi suka ba ku kuka yi noma da inganta kasuwancin ku suka yi da shi ya fi muku alkhairi dan haka iyaye ku rike ƴaƴanku iyaye ku kama ƴaƴanku iyaye ku zauna da ƴaƴanku ku kuma matasa ku zama wayayyu waye yake son ku ba mai ba ku makami ba waye mai kaunar ku ba wanda yake cewa aje ayi kaza ayi kaza yasa a kashe wani ko a illata wani ko a sari wani ba ya Allah mun isar da wannan sako Allahumma fas'al ya Allah ka zaunar da jihar Kano lafiya Allah ka kare dukkan wani bala'i da ka iya tunkaran wannan jiha mai albarka ya Allah jami'an tsaron mu da suke kokari wajen su samar da kwanciyar hankali da nutsuwa a wannan jiha mai albarka Allah ka yi riko da hannunsu ya ubangiji a cikin ƴan siyasan tamu waɗanda suke da zuciya su samar da kwanciyar hankali a wannan jiha Allah kai musu agaji ka taimaka musu kuma mai girma gwamna mu ne maka addu'a Allah ya taimake ka akan kokarin da kake yi Allah kuma ya karfafe ka akan ka yaki wannan masifa Allah kada ya sa wannan yaki da zubar da jini na fadan daba a wannan gari ya zama dalili ne da zai taba maka kimarka da mutuncinka wanda ban za mu so haka ya faru ba kuma muna nan muna jiran mu ga irin gudunmuwar da gwamnatin Kano za ta bayar akan yakar harkar dabanci da zubar da jini da kashe al'umma da ba su san hawa ba ba san sauka ba muna muku addu'a Allah ya mana afuwa Allah ya yafe mana Allah kuma ya sa aljanna makomar mu Allah ya zaunar da Kano lafiya ya kiyaye dukkan wani bala'i da dukkan wani fitina wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh